tun bayan sace fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna dai mutane 11 farko ne aka ce gwamnati ce ta shiga tsakani aka sako su sai dai daga bisani tattaunawar ta koma tsakanin ɗan bindigan ne da kuma ɗan uwan waɗanda aka sace musu mutane wanda daga nan ne kuma aka sako mutane 7 kana daga bisani aka sako mutane 3 da ajiya talata kuma sai ga wasu mutane 5 su ma an ƙara sakin su Malam Muhammad Al-Amin na cikin waɗanda ɗan bindigan suka sako kuma shine ma wanda aka harba lokacin yana hannun ɗan bindigan a kwanakin baya
har yau dai a gidan din da kuma ba a gan shi a cikina ba amma dai yanzu muna fatan za mu ji a cikin abin ba amma har yanzu ba a gan shi ba hakika gaskiya akwai tsohuwa da muka bar ta ta kai cikin shekara inda wani abu da sauran kuma yara ƙanana su ne musamman wanda suke ci a ba su jan ta amma ko mutum bai ba ma san mai ƙara ba
to ko me yasa mutane biyar din da aka sako suka fara zuwa ofis Shimon lafin jaridar nan ta Desert Herald Malam Tukur Mamun da ya ce ba zai ƙara shiga tsakanin 'yan bindigan da 'yan uwan waɗanda aka sacen ba.
Wato abin da ya faru wayannan bayan Allah da suka samu kubutowa yau suka ga ya dace su fara zuwa wajena su isar da godiya bisa ga abubuwan da aka yi ta yi a baya na kokari na ceton ransu kuma su ƙara roƙo kamar yadda suka faɗa akan in sake duba wannan al'amari in ci gaba da wannan abu.
Kenan kana nufin wannan mutane biyar ɗin su ne a ƙashin kansu da 'yan uwansu suka yi san yadda suka yi.
Wato ai daman da dama suka bayar kenan na ƙarshe shine tun da har gwamnati sun ƙi su shiga cikin wannan al'amari yadda za a kawo ƙarshen wannan abun cikin gaggawa wanda za su iya daga cikinsu in sun samu nasarar tattaunawa su kubutar da mutanensu da kuma abin da yake faruwa kenan yanzu duk wanda ka ga ya fito yanzu ina tabbatar maka tattaunawa suka yi kuma watakila suka yi abin da za su yi aka samu aka fitar da su.
Wato kenan gaske ne dai maganar da ake cewa iya kuɗinka iya fitowar 'yan uwanka.
To ai haka da gwamnati ma ta yi encouraging haka because in har gwamnati ta shiga ciki ta ɗauki al'amarin ita ce take shugabancin abin da ka ga ba za a samu wannan daman ma na a ce waɗanda yake da hali ya yi abin da zai yi kuma ya samu mafita.
Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara tsanani a Najeriya dai ta sa masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso nunar da wasu hanyoyin da ya ce za su iya zama mafita akan matsalar baki ɗaya.
Mafita ita ce shugabanni su ji tsoron Allah, su yi abin da ya kamata, su tausaya wa kansu, su tausaya wa rayuwarsu bayan sun bar shugabanci kamar yadda suka gani akan idansu wasu yi shugabanci kuma yau ba sa nan. Sannan abu na biyu, in ana son da gaske za a yi sai an nemo jami'an tsaro wadatattu, an ɗauka aiki, an kuma tura su guraren da ya kamata. Abu na uku, a tabbatar da cewa akwai adalci a cikin shugabanci. Sannan abu na huɗu, a tabbatar da cewa waɗanda ake riƙe da su da sunan ana tuhuma su, to a tabbatar da cewa an ɗauki hukunci a kansu a gaban kule an yi abin da yake wato babu sani babu sabo.
Sama da mutane 60 ne dai 'yan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Kuma har zuwa yanzu mutane 28 ne daga cikin adadin waɗanda aka sacen suka samu suka tsira. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.